ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الخميس بيوغوة رمضان سيدنا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبولة اليهود دا تلاتين دهولو إن شاء الله تعالى زامن شكرا دا كراتو كمر يدى أكثابا هنا كراتو أتكين سورة النساء آية تتلي دا biyar aka tashi a karatun da ya gabata. Muna karanta wa'annan ayoyi waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da su lokacin da yanayi ya kasance na buƙatuwar mutane a saukar da su. Sahabbai sukan yi abu ba tare da an samu aya ba, dalilin abun da suka yi aikata sai a saukar da ayoyi sai su tarbiyyantar da su, sannan ayoyin su zamanto tarbiyya ga na baya. Su sahabbai da zaran an saukar da ayoyi sukan bar abun da da suka yi kafin ayan ta sauka, sun yi shi bisa jahilci. Mu kuma a yanzu, tun daga lokacin da ayoyin suka sauka, to sun zama wajibi a kanmu mu yi aiki da su. Idan mutum bai ji karantarwa ba, ko bai ji fassaran ayoyin ba, ko bai iya fassarawa da kansa ba, har zuwa lokacin da ya ji ko ya fassara da kansa ko ya karanta, ko aka karanta aka fassara yana gurin, to ya zama hujja a kansa in bai yi aiki da su ba. In kuma ya yi aiki da shi ko ya yi aiki da su, sun zama hujja gare shi. Amma duk abin da aka karanta aka fassara daga Alƙur'ani, mutum ya ji bayani cewa ga abin da Allah ya ce, to ya zama wajibi a kansa ya yi aiki da shi. Haka nan duk lokacin da aka ce ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to wajibi ne a kan musulmi ya yi aiki da wannan abu. Don haka babu wani sauran saurare a lokacin da gaskiya ta riga ta bayyana ga mutum. In dai gaskiya ta bayyana ga mutum, to wajibi ne ya yi aiki da shi. Don haka wa'innan ayoyi wani kar ya ce, to ashe sahabban ma a zamaninsu suna iya yin sata ko suna iya yin kaza. A cikinsu an samu wanda suka yi sata, ayoyi suka zo sannan suka tuba. An samu wanda suka yi zina, ayoyi suka zo sannan suka tuba. An samu wanda suka sha giya, aka yanke musu hukunci suka tuba. Duk irin wannan abubuwan in ya faru sai a bayyana, sai daga nan sai ka samu sun tuba, sannan za ka samu bayan su kuma an kasa samun wani wanda yake irin wannan aiki. Domin zamanin sahabbai ana iya zagaye kamar garin Gombe, za a iya yin shekara goma ba a ji wani ya yi sata ba. Kamar misali duk girman garin nan za a iya shekara goma ba a ji wani ya yi sata ba. Domin idan aka samu mutum ya yi sata, babban abin da ake mamaki shi ne musulmi ne kuwa. Domin musulmi kawai an san cewa sata ta haramta gare shi, kuma ya yi imani da haka, kuma ya yarda da haka. To lokacin da ayoyi irin wa'innan ba su sauka ba, su ya kasance suna yi, ko kuma akan samu wasu ɗaiɗaiku su aikata. Kamar yadda mutum abune zai samu wani ya yi zina da matarsa, sannan kamar irin su Hilal ibn Umayya, duka irin wannan ya faru ne, matsalolin su sun faru lokacin da ayoyi ba su sauka ba. Amma daga saukan ayoyi din shi kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar musu da hukunci, sannan suka tuba. Waɗanda wasu sun tuba ma sai da aka yanke musu hukunci na haddi da ya tabbata, kamar irin su Hassan ibn Thabit da su Misbah da suka zargi suka yi kazafi ga Aisha radiyallahu ta'ala anha, duk da cewa sun tuba amma an yi musu bulala 80. Sannan waɗanda suka aikata zina ba bisa aure ba, sun tuba amma an yi musu bulala 100. To duk irin wa'innan, irin su abu na wanda suka yi zina bisa aure, kamar yadda al-Ghamidiyya ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tabbatar da haka, ta tabbatar da kanta dukkan mahanyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ba ta na ta ga ta kubuta, amma duk da haka ta cije akan imaninta. An zartar da hukunci a kanta tare da cewa ta yi imani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da cewa imaninta law qusimat ala 70 min ahli al-Madina lawasi'atuhum, da an raba imaninta akan mutum 70 mutanen Madina, ma'ana sahabbai a lokacin, da imaninta ya kai ma'ana yawan imaninsu. To kaga wannan duka yana tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi yake saukar da ayoyi su tarbiyyansu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake karantar da su. Don kar a ji in sun aikata abu mutum ya ce ya samu kofar ya zarge su, sun aikata ne kafin ayoyi su sauka. Ayoyi sun sauka kuma sun yi imani, sun tuba, sun bar abin da suke. Wannan shi ne abubuwan da aka yi ta faruwa. Sannan akwai munafukai a cikinsu, waɗanda su sun bayyana musulunci ne a fili amma sun ɓoye kafirci a ɓoye. To irin wannan kuma sun mutu bisa kafirci, domin shi ne a cikin zuciyarsu. Kamar irinsu Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da makamantansa da magoya bayansa. To wa'innan su munafukai ne, ba a maganarsu. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da matsayinsu a wutar jahannama za su tabbata. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, don haka su suna kasan kasa cikin wuta. To don haka wa'innan ayoyi sun sauka dalilin da abun da aka faɗa jiya na kissar wa'innan mutane a Banu Ubayri, waɗanda dan uwansu ya yi sata, ya bayyana ana tumansa shi ne ya yi sata ɗin, amma sai ya je ya jefa kayan da ya sata a gidan wani don a zargi wancan. Saboda haka wa'innan ayoyi su ne muke cikinsu. Mun ce yastaftuna kafi a yastakhfuna minan nas, nan za mu tashi insha Allah ta'ala a yanzu. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
نعم وانا آيوي wayna ayoyi Allah madaukakin sarki yana fadin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa kar ya tsaya yayi jayayya ya bada kariya ga waɗanda suke mutane mahainta wanda suka yi ha'inci sai Allah yake fadin sufansu yastakhfuna minan nas suna boyewa suna jin kunya daga idanuwan mutane kar mutane su gansu wala yastakhfuna min Allah amma ba su isa ba su buya daga Allah tabaaraka wa ta'ala wa huwa ma'ahum domin Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da su iz yubayituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke kulle kullen abin da suke kullawa da daddare suna kwana bisa shawarwari yanzu ya ya kamata a yi yanzu ya ya kamata a yi kamar yadda wa'incan mutane ɗan kabilar Ubayrik suka yi shawari suka ce su je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam don kar zuriyar su ta ji kunya su je gurin sa su nemi ya fito fili ya tashi yayi magana a gaban jama'a cewa dan uwan su musulmi ne mutumin kirki bai sata ba shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka to kafin su zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka yi kamitin suna tattaunawa aka hado mutanen gida gaba daya aka taru yubayituna suna tazartar da ma la yarda min alqaul abinda Allah tabaaraka wa ta'ala bai yadda da shi ba nazance wa kana Allah Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance muhiqan ya kewaye komai da ilimin sa bima ya'maluna ya kasance muhiqan ya kewaye bima ya'maluna da abinda suke aikatawa abinda suke aikatawa nazance da abin da suka aikata na sata da abin da suka aikata na ha'inci da zuwa gidan wani su jefa Allah tabaaraka wa ta'ala ya sani Allah ce ha antum ha'ula'i yanzu ha antum yanzu ku dinnan ku ne ha'ula'i ku ne wa innam jadaltum anhum za ku tsaya kuna jayayya akan su ma'ana kuna ba su kariya fil hayati dunya a rayuwar duniya ku tsaya kuna musu kariya kuna cewa ba su yi sata ba ko kuma wanda ya yi sata don kar a taɓa abuna alhurman gidanku ku tsaya yanzu ku ne ku musulmai kun ce ku musulmai jadaltum anhum ku tsaya kuma kuna ba da kariya akan wanda kun san cewa mai laifi ne amma ku tsaya kuna ba shi kariya kuna kare shi da maganganu to in fil hayati dunya a rayuwar duniya in ku haka ne to fa man yujadilullaha anhum yawm al-qiyam amman yakunu alayhim wakila to waye zai zo gaban Allah kuma ranar tashin al-qiyama yujadilu anhum yana kusuma yana cewa ya Allah gaskiyar maganar shine sun yi kaza ko kuma ya boye gaskiyar abun ya zo gaban Allah ranar tashin al-qiyama lokacin da Allah yayi fishi ya zauna zai hisabi ranar da za a yi hisabin gaba daya a tsakanin jama'a ba tare da an ha'inci kowa ko an zalunci kowa ba ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا نظام أجل ميزاني نجس إيانا عادل أتكان الأمة دم أولا أي كنسو وأن ياري كذا وانتن ياري كذا وانتن يا ظالم كذا مهيوانا الله مدعو كنسا لكيته فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها الله توقف بنا حاسدي توازيزو قبن الله رانكما يتي wane da wane ba sata suka yi ba ya Allah abinda suka yi shine kaza yazo ya kare wanda yake da laifi a gaban Allah Allah ya ce to ku dinnan yanzu ku ne wanda kuke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuka ce kun musulunta yanzu ku ne kuke jayayya jadaltum anhum fil hayati dunya kuke ba su kariya kuke magana ku tsaya kai da fata cewa ba su laifi ba to fa man yujadilullahu anhu yawm al-qiyamah, to waye a cikin ku zai zo gaban Allah ya ba su kariya, yayi magana yace ba su laifi ba? Amman yakunu alaihim wakila, ko kuma waye isa in Allah yace sun yi laifi, saboda ga dukkan hujjoji na tabbatar da cewa sun yi laifi din. To in Allah yace sun yi laifi, waye isa cikin ku ya kasance shine zai tsaya musu, ma'ana wakilan wanda zai tsaya wa mutum, ya tsaya masa yace kawai duk yadda za a yi sai ya ga cewa ya kukutar da wannan. Waye isa ya haka ranar tashin alkiyama? Ku sani cewa ba wanda isa ya haka ranar tashin alkiyama shine Allah yake wa sahabbai tsawa da fada dalilin waɗancan mutane din da suka yi aikin laifi. Me zai sa mutum ya san cewa wane yana da laifi amma yazo yana bada kariya akan? Ai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina بالقسط شهداء لله. أولي قولي الله منك سجي آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يقول لك إيمان كتئات أيوان دكا. آية سورة النساء واند لامدو إن شاء الله وننقب كونوا قوامين بالقسط كتئات أيوان دكا كونا ما سعادل تسكين أبن لكو جفرا شهداء لله kuna masu ba da sheda tsakaninku da Allah. Walau ala anfusikum, ko da abun akan kanku ne. In kasan kawai kayi laifi, in kasan cewa kai kaza ne, to karka nemi boyewa. In an ce kayi, ka ce eh kayi, shikin haka sai ai hukunci. Kana iya cewa kayi amma duk kuskure kayi, ko kuma kana iya cewa kayi amma kana neman afuwa, ko kuma kana iya cewa kayi amma ayi hakuri. Amma ba dai ka tsaya cewa kayi kuma ka zo kana cewa ba kai ba, ba dai ka tsaya cewa ga abun yanda yake nan kuma ka ce ga yadda yake ba. Walau ala anfusikum, Allah ce ko karan kanku ne, in dai magana ta zo ta gaskiya ku faɗi gaskiyar kawai. Awil walidaini, ko akan iyayenku, mahaifinka ko mahaifiyarka, ka ce gaskiya kam abun da ta yi shi ne kaza. Awil walidaini wal aqrabina, ko danginku ne, idan danginka ya yi abu kaza, ka ce gaskiyar lamari wane yayi kaza, ko wane ya ce kaza. Awil walidaini wal aqrabi, in yakun ghaniyan aw faqiran sallahu awla bihima, in ji kuke cewa talaucin abunan wadatarsa ta sa cewa kuna jin kunyan ku faɗi magana, ko kuma a talaucin sa ya sa kuna tausayin sa kar a jefa shi cikin wani hali, amma kuma yayi abun, to fallahu awla bihima, Allah shi yafi cancantan ku ji tsoron sa ku ga darajarsa, kuma shine zai iya ba su kariya, shi yafi su. Don ku duba girman Allah in za ku yi magana ko za ku ba da shaida. Nan gurin Allah tabaraka wa ta'ala a suratul ma'ida yace: ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillah, ku kasance kun yi tsayin daka tsakaninku da Allah, shuhada'a bil qist, in za ku ba da shaida ku ba da shaida da gaskiya da adalci. Sai Allah ce: wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kar kyaman wasu mutane saboda su ba sa tare da ku, ko su ba ƴan gidanku bane, ko su ba su da dangantaka ta jini tsakanin su da ku, wannan kyamar ko kuma da sun taba muku wani laifi a wani abu kaza, yanzu kuma abun da ake magana a kansa wani abu ne daban, to anan sai ku tino abun da ya gabata, cewa ne dama ba ma shiri da shi, sai ku zo ku faɗi ƙarya a kansa. Allah ce: wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, Allah ce: aidilu, ku yi adalci, huwa aqrabu littaqwa. Saboda haka kowa ne ne yayi ba daidai ba, in ka zo bayani sai kai bayanin cewa yayi ba daidai ba, ko kuma ka je kai masa nasiha saboda ba yayi ba daidai ba, ko kuma ka tabbatar masa cewa yayi ba daidai ba amma kuskure ne, ya tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya gyara aikin. Amma bai dace ba a ce ka koye gaskiya alhali ka san cewa gaskiya ce, ko don kasancewar su danginka ko kuma don wani abu daban. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake mamakin sha'anin wa'innan mutane: ha antum ha'ula'i, yanzu ku din nan ku ne jadaltum anhu, za ku rinka jayayya kuna ba su kariya fil hayati dunya, a rayuwar duniya. To fa man yujadilullahu anhu yawm alqiyama, waye kuma zai zo gaban Allah ranar tashin alqiyama nan ma ya ba su kariya? Koko in Allah yayi bayani an manya kunu alaihim wakila, koko wane ne a cikin ku wanda zai iya zamantowa ya mana wakili, mana wanda zai tsaya musu ya zamanto ba mai iya taba su? Idan aka zo hisabi ranar tashin alkiyama, in dukan mu muka tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala, babu mai wando, babu mai riga, babu mai takalmi, kowa tsirara, maza ba kaciya, haka za a tashi, maza da mata kowa yana tsaye a guri, da bakace da farare da dogaye da gajeru da masu kiba da sirara da duk waɗanda suke al-awwaluna wal-akhirun na farko da na ƙarshe za a tsaya ai shiru ba mai cewa komai Allah tabaraka wataala zai yi hisabi kowane mutum shi kadai za a yi masa hisabi din idan Allah tabaraka wataala ya zo yin hisabi lokaci sai zai wannan hisabi din idan yace mutum ya aikata kaza a lokaci kaza sai mutum din ya ga kansa ina cikin jami'ar Gombe ne yake aikata wannan abu sai ya ga kansa gashi nan yana aikatawa ga lokacin nan ga abun nan yanzu mu ma a duniya ake yin abubuwa yanzu akwai wanda zai shigo nan ba tare da irin wannan kamaran ba da bairo da ake rubutu da shi kai ba ma ya zo muna zaune din nan ba akwai yanzu in mun tashi in dai an bar wundunan nan a bude akwai wanda idan ya zo ya shigo nan to zai iya kawo duk maganar da aka yi bayan mun tashi da awa guda fa an tafi an bar ba komai ana akwai wanda zai shigo da wata na'ura a bayyana masa duk abin da muka faɗa a cikin masallacin nan matukar wundunan suna da to idan dan adam yana da irin wannan misali yanzu dalibai da suke cikin jami'a nan tun daga farkon jami'a zuwa yanzu kowane dalibi shi kadai ne a gurin masana a gurin su ma'aikatan jami'a ma'ana a gurin shugabannin jami'a dalibi mai namba kaza zaka samu in kai UG abuna 08 ne ka zama 1015 to in wani ya saki zama 1015 to zaka samu shi din ya zama 1015 ne ko a BS kai kuma kana asir ko kuma shi yana geology kai kana abuna physics ko kuma shi yana mathematics kai kana wani abu kasancewan ku ba department ɗaya ba ya bambance ku to idan misali aka same ku a department ɗayan amma dole za a samu shi a 08 ne shekaran 2008 kai kuma a 2009 dan adam ne fa yayi wannan tsarin wai don ya bambance wani da wani da wani to an manta Allah tabaraka wa ta'ala shi ya hadisi ya su Allah ta bala qadirina ala an nusawiya banana dukkan print din nan na kowa daban ne na uwa daban na dan da ta haifa daban na uwa daban na dan da ya haifa daban na wa daban na kani daban koda ko shakikai ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya abuna tamprint din su da bambanci Allah ya ce to har wannan yatsu din da suke da bambanci mu ranar tashin alkiyama qadirina muna masu iko ala an nusawiya banana zamu daidaita wannan yatsun bayan sun rufe a cikin kasa ba za a dauko yatsun wane a dora akan yatsun wane ba hannun wane a dora shi akan yatsun wane ba zai yiwu ba kowa da yatsun sa zai tashi irin wanda Allah ya masa su tun farko to kaga idan Allah tabaaraka wataala dan adam mu yan adam muna iya programming wani abu mu tabbatar da cewa daban ne da wannan daban wannan daban don mu yi lissafi to Allah tabaaraka wataala ya fi mu lissafi to ya za a yi ranar tashin alkiyama masu neman kare wani a duniya bayan ya aikata laifi yaya za a yi su kare wanda suke karewa ranar tashin alkiyama ba su ita ba in Allah tabaaraka wataala ce wani ya yi laifi sai dai kawai in Allah ya ga dama akwai bayin Allah na kware wanda suke da wata kila kyakkyawan niyya Allah tabaaraka wataala zai iya ganawa da su tsakaninsa da su kawai sun tabbatar suna da laifi sai Allah ya ce yaya ta yi musu babu wanda ya san wannan su ne kawai za su sani in sun zo an tsaya gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah zai gana da waɗansu ba tare da kowa ya sani ba ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza amma babu shirka baka mutu kana shirka ba ce kwarai nayi wannan ya Allah na tabbatar nayi wannan to sai Allah ya ce to na yafe maka wannan kawai gata ne nayi maka alfarma wannan alfarman ta fi ta kowa shikenan kawai an yi wa mutum alfarma da wuta zaka je amma yanzu na yafe maka koma cikin yan aljanna sai mutum shiga cikin yan aljanna to shikenan wannan babu wanda ya kai shi alfarma yan alfarman Allah kenan Allah ya san mu cikin su to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi waye ita ranar tashin alkiyama ya zo ya ce shine wani zai tsaya musu ko ya ba su kariya to don haka a duniya bai kamata a kare wanda yake yayi abun da ba daidai ba ko kuma yayi wani abu ko da daidai ne a faɗi dai gaskiya kawai in an nemi ka bada shaida ka faɗi gaskiya abun da ka sani abun da baka sani ba kar ka yi magana a kansa wannan shine gaskiyar lamari Allah ce wa man ya'mal su'an wanda duk ya aikata mummunan aiki wa'incan mutanen malaman tafsiri suka ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gano gaskiyar lamari din aka gane cewa dan uwansu ne ya sata shi ma ya tabbatar cewa eh lallai gaskiya ne shine yayi sata to sai aka zo wanda aka zarge shi aka jefa abun a gidansa suka zo suka nemi ya yafe musu sannan suka zo bayan waɗannan ayoyin sun sauko sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuka suna tuba suka ce Allah ya ga abin da suka yi don haka sun tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafarar Allah tabaraka wataala to shine sai suka rasa yadda za su suka ce yanzu Allah zai karbi tuban su ko ko Allah ba zai karbi tuban ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ayoyi sun zo sun masa bayani da suka zo suka ce sun tuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ce eh lalle tuban su ta karbu ba to sai Allah ya saukar da ayoyi ya sake cewa wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki ma'ana waɗannan mutanen da dan uwan su ya sata suka zo suna karewa alhali da ba su sani bane Allah ya ce wa man ya'mal su'an wanda duk ya aikata mummunan aiki aw yazlim nafsahu malaman suka ce ko ya zalunci kansa shine malaman tafsiri suka ce shine ya nemi ya kubutar da kansa ta hanyar ƙarya ko kuma ya yaudarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar yin ƙarya ko ya yaudarar da duk wani mutum da yake ganin cewa zai yaudarar in ba zamanin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam thumma yastaghfirillah amma bayan duk yayi wannan laifuffuka din ya jefa wani abu da na shakka a cikin zukatan mutane amma dukka ba dai sai ya gano thumma yastaghfirillah sannan sai ya zo yana neman gafarar Allah Allah ce wanda duk yayi haka yajidillahu ghafurur rahim to zai samu Allah yana mai gafara zai samu Allah yana mai rahama Allah mai tausayi ne Allah ce wa man yaktib isman wanda duk ya aikata mummunan aiki na laifi na sata fa inna ma yaktibuhu ala nafsi to ya sani cewa wannan satan yayi wa kansa ne ba zai shafi zuriyar gidansu ba ba wanda ya sata a gidansu shi kadai ne da ya sata to shine kadai barawo inda gidansu sauran limamai ne ko kuma malamai ne ko kuma masu abun nan ne mahaddata alqur'ani babu ruwan wani da su sai dai kaje an ce kaga wani mutumin kirki wallahi amma wani kan ina sai dai kaje an fadi haka amma babu yadda za a yi wannan abun ya shafi wannan sai dai kawai a ce an samu a gidan su wannan kanin sa ne amma shi ba mutumin kirki ba sai da ka dauko hali wani da bai fi ma ba haka za a fada to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake fadi su sani wa man yaktib isman wanda duk ya aikata laifi na sata fa inna ma yaktibuhu ala nafsi to ya ji ya rungumo wannan satan ne laifin akan kansa zai koma ba zai shafi kowa a cikin zuriyar su Allah sai wa kana Allahu Allah ya kasance aliman masani ne ya san me laifi hakiman kuma mai hikima ne cikin zartar da a hukunta wanda yayi hukunci Allah tabaraka wa ta'ala ba wawa bane Allah ba a sifanta shi da sifa ta wauta Allah ana sifanta shi ne da sifa ta hikima don haka ya san hukuncin da ya dace yayi da wanda yake ya aikata ne doka Allah tabaraka wataala masani ne game da abun game da wanda yayi laifi hakiman ne hikima ne cikin zartar da hukuncin sa ba zai shafi wani ba ba zai bace wani ba a duniya haka nan kuma a lahira ba zai shafi wani ba ba zai bace wani ba domin uwa za ta zo danta yayi laifi mahaifiya ta ce ba ruwanta da shi ba za ma ta kalli inda yayi ba kuma ba ta damu ba in an tura shi wutan jahannama ita kuma ta tafi gidan aljanna doka Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance aliman masani ne hakiman kuma mai hikima cikin abin da yake tsarawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saki cewa wa man yaktib khati'atan wanda duk ya aikata wani kuskure aw isman ko ya aikata zunubi da gangan na sata wa thumma yarmi bihi bari'an sannan sai zo yana so ya shafa wani kashin kaji wana thumma yarmi bihi bari'an sai dai jefa kayan a gidan wani don a dauka wancan shine ya sata shine ma'anar wanda duk ya aikata wani kuskure ko kuma ya je yayi wani zunubi na sata thumma yarmi bihi bari'an sannan sai zo yana so ya shafa wani bari'an wanda yake kubutacce ba shi da laifi bai san hawa ba bai san sauka ba shine wanda suke cewa innocent kwata kwata bai san me ake ci ba sai aka zo kawai ake neman a shafa masa Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda duk yayi wannan faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina hakika ya dau kiran ƙarya ya dau laifin kiran ƙarya sannan wa isman sannan da wani zunubi kuma ha yanzu mubinan bayyanannen zunubi Allah ya saki cewa walaula fadlullahi alayka ba don falalan Allah ba akanka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatuhu da rahmar Allah ba akanka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la hamma qa'ifatu minhu yace wallahi tabbas wasu yanki daga cikin mutanen sun yi nufin an yi billuk su batar da kai su sa ka ka faɗi magana ka jajirce a kanta ba don falalar Allah da rahmar Allah ba a kanka Allah ce Allah ya yi falala ya yi rahama a kanka abinda ba ka sani ba in an zo za a yaudarar da kai a rusa addinin musulunci Allah zai sanar da kai. Allah ce wa ma yudilluna illa anfusahum. Ba su isa su bar da kai ba, sai dai kawai su bar da kansu. Amma burinsu suka ce su zo suka kwana suna mitin, suka ce su zo su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza bainar jama'a, kuma ya tsaya ya daji sai akan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada, jama'a suka ce eh lalle wannan bai sata ba, amma Allah ya san cewa yayi sata, sai Allah ya saukar da wannan ayoyi ne. Don haka da zaran an yi abu kaza, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da manzonsa. Wannan shine ya hana abunan Hilal ibn Umayyah, abunan Ka'ab ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, lokacin da suka yi kulakulai suka ki fita yaki ba gaira ba dalili. Lokacin da munafukai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki, yazo ya zauna, sai wannan munafikin yazo sai ya ce ya Rasulullah, sai ya kirkiro ƙarya ya ce ni abin da ya taban fita ba shine kaza. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya gafarta maka, sai ya tafi. Ka'ab ibn Malik kafin ya iso gurin aka ce ka je kawai ka ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka kirkiro ƙarya kai ma ka ga masa. Da yazo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce masa ya Rasulullah, ni ban fita yaki bane kawai ba gaira ba dalili, da gangan kawai na fita tare da kai. Kuma rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban zunubi, yace da gangan kawai na fita da kai. Yace inna fa'i, bayan Allah ya saukar da ayoyi sun barrantar da shi, bayan an sa shi cikin wani irin dawainiya da wahala da su da shi da Hilal ibn Umayyah da Mirara radiyallahu ta'ala anhu, bayan sun sha dawainiya sun sha wahala, amma sai daga baya yake cewa ya Rasulullah, na san cewa lokacin da na zauna a gabanka zan iya kiro ƙarya in faɗa, amma sai ina tunanin in nayi ƙarya a gabanka wataƙila Allah zai bayyana ma gaskiyar magana ne, in Allah ya bayyana ma na kunyata, kuma wataƙila Allah ya zartar da wani hukunci a kaina saboda nayi ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wasu mutane su fa yaso su yi ƙarya suna nufin za su tsira. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina, abinda suke faɗa ba daidai ba ne, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya san gaskiya ne. Wannan yake tabbatar mana da cewa ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, sai abinda Allah ya sanar da shi na abinda ya ɓuya ga mutane, amma ya fi kowa ilimi, kuma yana sanin abubuwa da duk mutanen duniya ba su sani ba. Wannan wani abu ne da Allah ya sanar da shi, amma sanin gaibi sai Allah tabaraka wa ta'ala, shi kadai wahdahu la sharika lahu. Amma in Allah ya so wani abu manzo ya sani, to yana iya sanar da manzo din sallallahu alaihi wasallam. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi, daga zuwan su zai ce a ƙarya kuke yi, amma bai ce ƙarya suke yi ba sai da Allah ya saukar da wannan ayoyi ya bayyana masa. Kuma wannan yana ƙara tabbatarwa, Allah ya ce walaula fadlullahi alayka, ba don falalan Allah ba akanka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatuhu, da rahmatsa ba akanka, lahamma ta'ifatun minhum an yudilluk, da wasu yankin mutane daga cikinsu sun yi burin su batar da kai, tabbas sun yi nufin su batar da kai. Allah ce wa ma yudilluna illa anfusahum, ba za su iya batar da kai ba duk abin da za su, sai dai su bar da kansu. Wanda bai yake so ya bar da wani, in dai ka tsaya akan gaskiya kana ambaton Allah, ka dogara ga Allah, kuma ka rike gaskiya, ka rike alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba wanda zai iya batar da kai. Hatta shedan yana tsoron wanda ya rike alqur'ani, shedani yana tsoron wanda ya rike alqur'ani, yana aiki da alqur'ani. To don haka mu rike alqur'ani, ko mu yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko mu roki Allah sabati da tabbata akan gaskiya. In muna kan da kuskure, Allah ya ganar da mu, ya tabbatar da mu akan gaskiya. In kuma abin da muke yi gaskiya ne, Allah ya tabbatar da mu akan ta. Ba za mu iya cewa abin da muke yi gaskiya ne kai tsaye ba, kuma ba mu isa mu ce lalle akan kuskure muke ba, saboda muna karanta abin da malamai magabata ne suka karanta, don haka muna musu kyakkyawan zato, muna ganin kamar cewa daidai suke. To wannan yasa muke jin kamar cewa akan daidai muke, amma ba mamaki zukatanmu su raya mana wani abubuwa wanda zai kai mu ga kuskure, ko Allah ya ƙi karban aikinmu, ko kuma wasu abubuwa su zamanto sun gifta a cikin rayuwar ɗan adam. To wannan zai sa dole ka a kullum ka zamanto bainal khawfi war raja'i, kana tsakiyan ko dai wataƙila ka yi sa'a, ko kuma wataƙila ya zamanto ka shiga wani irin hali. Don haka za ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, saboda azabar Allah tabaraka wa ta'ala abun tsoro ce. Kuma wani sa'i za ka ji ni'ima da sauƙi a zuciyarka, saboda ka san cewa rahamar Allah ta yalwace komai da komai. Ba don rahamar Allah ba da mun cire tsammani daga shiga aljanna, amma rahamar Allah ta sa a kullum muna tsammani Allah ya sa mu cikin aljanna. Don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗin wannan, ba don wa ma yudilluna illa anfusahum, ba za su ɓatar da kowa ba sai kansu. Allah ce wa ma yadhurrunaka min shay, ba za su cutar da kai da komai ba, komin karancinsa su cutar da kai ba za su cutar da kai ba. Daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me san ya taba ta bai sai ya taba ta ba. In ko ya taba to zai sha kunya kuma sunnar za ta tabbata bayan gafa da izinin Allah. Haka alqur'ani wanda yake zai taba shi to shine zai sha kunya kuma alqur'ani shi zai daukaka ila yawmil qiyamati. Sai dai in musulmai sun yi wasa sun ki su yi aiki da alqur'ani sun zaɓi wani abu daban sabanin alqur'ani to anan su ne za su kunyata amma alqur'ani yana nan garaudinsa. Domin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin bawa alqur'ani kariya amma bai yi alƙawarin bawa lalatattun musulmai kariya ba. Don haka idan muka lalace muka zama lalatattun musulmai waɗanda suke zaɓin wani abu akan alqur'ani to za mu sha kunya, za mu zama to ba musulman ƙwarai ba domin ba mu riƙe alqur'ani yadda ya kamata ba. Bai dace ba a ce mu riƙe alqur'ani yana karantar da mu riƙon amana da rashin cin amana alhali mu zo muna cin amana a tsakaninmu da juna. Kowa a cikinmu ya wayi gari in dai ya ga gara ɓata zai taɓa. Mutum ya karɓi bashi ya danne haka kawai ya samu hali ya ƙi biyan wanda ya bashi. Ko kuma tun kafin ya karɓi bashin tunaninsa shi ne kawai in ya karɓi wannan bashin wannan mutumin yana da mantuwa saboda haka zai cinye ni. Ko kuma kawai mutum kawai yana nan cuta ya sa a cikin harkar kasuwancinsa sai ya cuci wani duk wanda ya zo gunsa sai ya yi ƙoƙari ya cuce shi. Wannan ba inda zai kai a cikin rayuwa face lalacewa komin abun da ya tara ba zai albarka ba. In ko yana ganin cewa ya tara abu ma mai yawa ne to ko zai mutu ya bashi. Saboda haka rayuwa ba ta albarka in an ce da haramun za a tara shi. Kuma sannan babu yaddar Allah a cikin rayuwar ɗan adam wanda ya kasance kullum yana cuɗanya da haramu. Don haka bai dace ba mu karanta haramcin haramun a cikin alqur'ani kuma mu zo muna aikatawa. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna taka tsantsan da duniya ba sa son cin haramun. Dalilin kaucewa haramun suke nisantan 1-10 na halal, abada 9-10 na halal, 9-10 na halal sun tabbatar 9/10 na abu halal ne amma sai su ji tsoronsa in akwai wani abu da suke kokonto cikin abu da ya tsoro na 1/10 ne. Saboda mai saboda taka tsantsan a duniya, taka tsantsan da duniya domin duniya guri ne wanda yake a kullum akwai yaudara a cikinta, akwai yaudarar shedan, akwai yaudarar abokanai wanda ba su damu da addini ba, akwai yaudarar ita kanta duniya ne, sannan akwai burace-burace a cikin zuciya. Abinda ba ka da shi ka ce sai ka yi shi ko ta halin gaga, abinda lokacinsa bai yi ba ka ce sai ka yi shi ko ta halin gaga. Wataƙila ma Allah ya kaddara maka za ka samu wannan abun ninki ba ninki amma sai ka ce sai ka yi gaggawa. Za ka maimakon ka jira halal sai ka ce bari ka taro haramu. Wannan shi ya kai mu ga lalacewa da rashin riko da alqur'ani da rashin riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaggawa a cikin rayuwa. Ɗaya-ɗaya ne a cikin jama'a za ka iya mu'amala da shi da dukiya a yau ka samu dukiya ta tsira. Sai ɗaya ne ko da ko ya haddace alqur'ani, ko da ko ya haddace sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ko yana iya yin limanci, ko da ko an yadda da shi a karance ya tara karatu da sauransu, amma in an zo harkar kuɗi sai zaman to mun ba da kunya. Me yasa? Saboda ƙarancin kula da alqur'ani, saboda gaggawa a rayuwar duniya, saboda neman taimakon shaidan, saboda tunanin cewa ba za a mutu ba, ko kuma tunanin cewa za a mutu amma ba yanzu ba ne, ba a ɗauka mutuwar ta zo ba. Sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukansu matasa ne mafi yawansu. Dattijai a cikinsu ai sun lokacin da aka tada Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara 40, su ɗan shekara 38 ne, wannan ma samartaka ne, tsawon samartaka sai an huce shekara 45. Amma su Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu duk matasa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa matashi ne, domin yana ɗan shekara 40 ne aka bashi sakon Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'inna wanda suka yi imani dattijai a cikinsu su ne su Abubakar Siddiq ɗan shekara 38, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi Abubakar da shekara 2, Abubakar kuma ya fi Umar da shekara 2. Kaga a lokacin Umar ɗan shekara 36 ne, sauran sahabbai kuma ƴaƴansu ne, irin su Musa ibn Umair ɗan shekara 19 ne, irin su Anas ibn Malik ɗan shekara 13 ne, irin su Abdullahi ibn Umar ɗan shekara 14 ne, irin su Abdullahi ibn Mas'ud su ne dattijai ɗan shekara 33 da makamantansu. Wannan su ne sahabbai fa wani suka jefar da duniya bayansu, suka zaɓi lahira suka riƙe. Shi yasa aka samu in sun mutu sai mala'iku sun zo gurin jana'iza ne, da mala'iku ake wanke su, da mala'iku ake ɗaga su, da mala'iku ake binne su, saboda mai Allah ya yarda da su. Hamza na radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka kashe shi a gurin yaki mala'iku ne suka dauke shi aka tafi sama aje ai masa wankan janaba domin akwai janaba a jikinsa jiya da daddare yayi janaba kafin a fito yaki saboda haka ake ce masa hanzala ghasilul mala'ika amma mun kuma a yau mun rike alqur'ani mun mai da shi abun wasa a karanta ba za a yi aiki da shi ba mai karanta alqur'ani kudin mutane baya tsira a gurin sa zai taba zai kwata kwata ne daidai da kwanta kwanta ne a hanya saboda an baka ajiya ka je ka tuni mutane baya da suka iya da kai kuma a ce a ruha saboda in mun bayyana yanzu mun tozarta addini ne in mun bayyana an san cewa abu ne na kaza to yanzu ya za a kaza kaza subhanallah yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari kafin ya rubuta hadisi daya a cikin littafin sa sai ya tashi yayi alwala ko da yana bacci in ya tuno hadisi sai gaban sai fadi sai tashi sai yayi alwala ya yanke wannan baccin in yayi alwala sai zo yayi raka'a biyu mukhlishan lillah yana mai tsarkake niyya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan yayi istikhara ko zai sanya wannan hadisin a cikin littafin nasa in ya tantance ya tabbatar da ingancin sa sannan yace bai taba rubuta wani hadisi a cikin littafin sa ba sai yayi aiki da shi tukunna sannan ke rubuta saboda hadisi dubu nawa ne a cikin littafin sai da ya aiki da kowane ɗaya tukunna kar ya rubuta wani ya karanta ya aiki da shi kafin ya aiki da shi amma mu yau sai ka zo ka gaya wa mutane ka gaya wa mutane amma in an je gurin aiki babu kowa idon sa abu ɗaya yake jira kawai yake yi wata dabara ya handami wani ya cuci mutane yayi abun da zai ya hajinci mutane ya daidai abun da ya samu shikenan a je a rama a duk abun da muke gaba daya harka ce ta kuɗi yawanci da kuɗi da mulki akan su muka tsaya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina albara radiyallahu ta'ala anhu lokacin da aka kira shi aka ce sai ka zama gwamna yace ba zan iya mulki ba aka ce sai ka zama gwamna yace gaskiya ba zan iya ba Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tilasta shi aka ce dole kai ne gwamnan guri kaza Umar yake cewa yaya za ku dauko ni ku sani ni ne gwamna alhaji ku sani ni ne shugaban kasa ku yi mun mubaya'a amma ku kowa na kira na ce zo yayi sai ku ce ba za ku iya ba to ya za ku banni da wahala dole sai ka yi aka tilasta shi yace musu zadan tarawna al-umara'a ba'i sai dai gobe ku ga wani ba ni ba in dai mulki ne sai dai wani yayi ba ni ba yana kan hanya ya tsaya yayi sallah raka'a biyu yace ya Allah karbi rayuwata akan da wannan nauyi din in zo gaban ka da wannan nauyi a gurin kawai Allah ya karbi rayuwata shike nan magana ta kare amma mu yau mun wayi gari a karanta alqur'ani da zaran an fita sai dabara ya za a samu kaza mun bude wa kanmu kofar talauci wan man fataha li nafsihi ko man fataha ala nafsihi bab al-faqr wakkalahu Allah ala nafsihi wanda duk ya bude wa kansa kofar talauci to Allah zai cire hannu daga lamarin sa ma'ana wanda duk ya zo yace da dabara zai ya samu ba jira yake Allah ya azurta shi ba a da barbaru zai ya samu na wancan ya kwaci na wancan yayi wa wancan haƙinci ya taba na wancan ya ɗebi a can gurin da a tara a can in an bashi ajiya ya taba in an bashi ai kaya ya gutsira in an aike shi sako ya koyi duk wanda yace da wannan zai to Allah zai cire hannu a cikin lamarin sa in Allah ya cire hannu a lamarin mutum kuma to ba zai koshi ba kullum a faɗi tashi yake da daddare ba bacci isasshe da safe ba kwanciyar hankali ba zama ba tsayuwa ba kwanciya ba tafiya ba gudu haka kawai mutum zai zama kullum zuciyarsa cikin kunci a cike take da kunci me yasa za mu karanta alqur'ani mu ajiye shi bayan bayan saboda haka alqur'ani sai mun yi aiki da shi wa'innan sahabban inda Allah tabaraka wa ta'ala ke musu tarbiya wannan tarbiya ana nufin dukan mu ne gaba ɗaya ana nufin mu yi aiki da alqur'ani da ayoyin alqur'ani in mun yi hakuri Allah zai azurta mu ta inda ba ma tsammani in mun yi gaggawa Allah zai kyale mu da gaggawar mu kuma wallahi ba za mu kai labari za mu zo mu ta imuwa ne kawai a cikin kasa ko ina ka ga kuɗi kawai so kaje ka samu har sai ka ga mutum kawai in ka ga yana girmama ka to wataƙila ya ga alamun kuɗi a gurinka mun zama bayin kuɗi kenan ibadul mali Allah kiyaye saboda haka bai dace ba mu zama haka bai dace ba mu zama to zuciyar mu ta zama to kullum tunanin mu wani ma sai ka ji yana faɗa da bakin sa ni kawai yanzu in ba kuɗi na samu ba me za a yi da talauci me za a yi da kaza wataƙila Allah ya bar shi a cikin talauci ne don wani alkhairi da Allah yake nufi da shi amma yanzu yana zagin Allah yanzu yana kutufi wa Allah yawancin mu babu tarbiyya tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala magana da zamu ta ziyara tsakaninmu da Allah ba mu santa ba ba ambaton Allah ba azkar ba tasbih
kai tasbihi ka ga yawa Allah bukatar ka cikin dare da safe ka tafi sana'arka sana'ar da Allah ya kore ma je ka kai ta da gaskiya ba kwace ba yaudara ba ha'inci ba cin mutuncin mutane ba zaluncin mutane iya sana'ar da Allah ya kore maka rike ta da gaskiya iya ita ne Allah ya kore maka amma ga yawa Allah kana neman albarka a cikin ta ka fada tsakaninka da Allah ka ci gaba da addu'a kaga abin da Allah zai wallahi ba wanda zai ki kani tsuwa ka gaya wa Allah tsakaninka da Allah ka rike sana'ar da mutunci kar ka zalunci wani kar ka ha'inci wani ka rike ta da gaskiya ka roki Allah ya sanya albarka a cikin ta wannan shine kawai abin da zaka iya yi duk abin da ka san shine sana'arka to rike shi da gaskiya kowa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaga masa wani sana'ar kaza yake yi wani aikin kaza yake yi wani abu kaza yake yi to rike wannan ba tare da zalunci ba ba tare da ha'inci ba ba tare da yaudara ba ba tare da handamar abin da ba naka ba ka rike shi iya warka amma kar kai ha'inci a cikin sa in ka tsaya da wannan ka roki Allah albarka ka roki Allah alkhairi zaka ga alkhairi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka kar mu zamanto muna karanta alqur'ani dare da rana ba mu aiki da shi mu yi tsammani cewa za mu samu abin da muke so Allah zai bar mu shi yasa muke ta cikin bimuwa ba wani wanda zaka ji yana godewa Allah cikin mu sai yan kada a cikin mutane kowa yana cikin tashin hankali in ka je ka samu yan kasuwa su ce ma an rike kuɗi waye rike kuɗi kai kuma kana ganin kaman kana ganin kuɗi amma kuɗin an ce an rike kuɗi ka je gurin dan kasuwa ya zagaya ya ce ma ba kuɗi ga kaya nan an saya bashi wani ya saya bashi ba da rufin ma zai biya ba kaga dan kasuwa kai an ce fa ana iya siyo kaya na miliyan 5 a ciriban kawai 20,000 saboda me Allah yana so ya jarrabe mu yanzu nan kaga idan wanda zai wanda yake da halin har ya cire miliyan 5 amma kuɗin da zai ci riba 20,000 ne kuma yawanci kayan bashi ne wannan sai an tara kuɗin kaga kwana nawa za a aika mun sai da kayan miliyan 5 to idan wannan shine rayuwar mu a yau akwai musiba a cikin ta waɗanda za su zo waɗanda muke ta aifa yanzu su ko ya rayuwar su take a nan gaba balle ma in mu din muka zamanto mahajinta ƴaƴan suka gaje mu suka zamanto mahajinta to wace irin rayuwa ake tsammani za a yi nan gaba to don haka ma abin da yake daidai shine mu gyara ayyuka mu zamanto mutanen kwarai musulmai na kwarai ba waɗanda suke azzalumai musulmai ba ba ƴan handama musulmai ba ba masu kwace a boye ba ka zo kana wa'azi akan barayi kai ma kuma ba zan ce dai barawo ba amma dai Allah ya yawa Allah dai ya kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma yadhurunka min shay ba za su fadda kai ba za su cutar da kai da komai ba duk wanda yake mutum cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai cutar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ma yadhurunka min shay wa anzalallahu alayka alkitab Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikmata malamai suna fassara shi da sunna shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda ba kasance ka sani ba na daga alqur'ani mai girma da can ba ka san alqur'ani ba Allah ya sanar da kai ko kuma Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba na daga abinda waɗannan mutanen suka shiryo don su bada kai su yaudarar da kai sai Allah ya sanar da kai wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka kasance ka sani wa kana fadlullahi 'alayka 'azima Allah yace ya kasance falalar Allah akanka 'aziman mai girma ne ku duba wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake cewa walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu ya sake cika aya da tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falalar da yayi masa akansa wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam sannan sai sake cewa wa kana fadlullahi alayka 'azima idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana masa man bil fadl Allah yana masa man da irin wannan falala din tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abun da za a yi a saba wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya guje shi kai a cikin gidansa idan mutum yayi sabo ya taba wani abun da na saba wa Allah ne to a lokacin ake ganin fushinsa yana walwala yana fara'a ana sabawa Allah zai turbune zai canza fuska yayi musu fada a cikin sahabbansa yana walwala yana zaune ana taba haƙin Allah ko ana sabawa Allah a lokacin hankalin sa yake tashi ya turbune ya hau minbari ya kama wa'azi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sabawa Allah ba bai taba cin haramun ba hatta tun kafin a aiko shi manzo Allah ya kare shi daga cin haramun Allah ya kare shi daga halartan guraren da bai halarta a halarta ba bayan Allah ya tare shi manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo gida ya taba zuwa ya samu dibino akan shimfidarsa a ɗakin sa ne ba akan shimfidarsa amma saboda kyauta yana ci sadaka ya haramta a kansa ya ci sadaka wannan dibinon yace bai sani ba na sadaka ne ko na kyauta don haka da ya daga dibinon yana tsakiyar jinuwa yana shigowa laki kawai sai ga dibinon akan shimfidan amma wannan dibinon yana dagawa yace kai ban sani ba ko kyauta ne ko na sadaka ne saboda haka sai ya fito da shi waje ya bawo wa sahabbai suka yi amfani da shi mutanen sufa a gidansa ma ba a cin sadaka saboda haka bai bawa wani a cikin gidan ba sai fita da shi tare da cewa in kana jin yunwa ka shigo gurin da kaga abinci komai zaka iya sha'awansa wannan lokacin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam an idan da sallah ya tashi yana bude sahu abinda ba taba ganin yayi ba yana bude sahu yayi gaggawa shi mai gida yaje ya fito ya dawo suka ce ya rasulullah me ya faru lafiya kwa domin lokacin da aka ga ya shiga gida kowa sai ka fita a masallacin sai kallon gurin ake jira ake a ga ya dawo ko kuma a ji wani abu ya faru cikin gida a kai gudunmawa yana dawowa suka ce ya rasulullah me ya faru baka taɓa yin irin wannan ba ka fita ya ce abin da na tuna shi ne jiya an kawo sadaka na raba lokacin da na raba ashe akwai dirhami biyu zan bayar a kai gida kaza sai na manta har bacci ya ɗauke ni aka kwana sun kwana a gidana ban sani ba shine nake jin tsoron karan tsaya gaban Allah a tambaye ni ban bada haƙƙin su ga wanda suka cancanta suka kashe tun jiya ba sun kwana a gidana ban kai su inda suka dace ba shine mai gaggawa yanzu sai da je na bayar tukunna hankali na yi kwani wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana tuna masa wa laula fadlullahi alayka amma mu muka zo a zamanin mu na yau lokacin da muke cike da zunubi muke cike da wasu irin yanayi amma duk da haka ka ce sai ka dauki dukiyar wani sannan ka ji dadi sai ka taba abun da aka daura ka amana a kai sannan ka ji dadi ko a cikin mu yanzu yana jira a bashi wani matsayi a kasar nan saboda yanayi ya lalace a kasa din babu wani mai tuhumar wani babu wata doka da take iya tsaye da wani ta tuhume shi babu wata doka da za ta iya sa mutum ya dawo da dukiyar da ya dauka to shikenan yanzu kowa a cikin mu ya tsaya ne yana jira ne samu wani matsayi in ya samu wannan dama din ya cuci bayan Allah ya feke su da haka daga mutum ya samu matsayi sai mu da zuciyar mu ta mutu sai a dinga zuwa ana masa murna ana cewa to yanzu kam mun san cewa ka samu sai dai in kaji danginsa ma a yi musu murna mun san yanzu za ku fara shiga mota mun san yanzu za ku fara hawa kaza alhali da dukiyar haram da dukiyar talakawa da dukiyar mutane da dukiyar da ba ta sa ba ya gwammace ya azurta kansa Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana khalifa yana sa yatsa a cikin bakinsa yana sa yatsa a bakinsa cewa yana so yayi amai don wata dukiya da yake don wani abinci da yake yana kokoncin wannan abincin ko haramun ne ko halal Umar radiyallahu ta'ala anhu yana gaya wa cikinsa saboda talakawa ba su ci abinci sun koshi ba yana khalifa akan mu'minai yana khalifa yana shugaban kasa cikinsa yana kugi saboda yunwa yana ce masa tukarkir aula tukarkir la ta'kul ko kai kugi ko kai shuru ba za ka ci abinci a yanzu ba sai talakawa sun koshi amma mu yau mun wayi gari ba ma talakawan kansu ne ba su ci tata a samu abun da za a samu a yi tata ko karamin tsaki aka ce kai ne mai gadin kaji in dai mutum ya samu dama a cikin abincin kajin sai ka samu ya sai da kwano biyu ko ya sai da kwano uku me zai yi da su sai ka rasa mene in an bawa mutum jiran ya kuwa da alayyahu a cikin cinikin naira 500 sai zari naira 50 cikinan me zai yi da shi wallahu a'lam in an bawa mutum jiran miliyan 1 a cikin miliyan 1 sai ya ji ya dau naira 50 ko 100 saboda me shi a tunaninsa kawai zai yi arziki da kyakkyawa daga lokacin da ya dau wannan kuma wallahi zuciya ta mutu ya nisanta ga Allah tabaraka wa ta'ala domin ya ce dabara su zai don haka ya ƙara nisa da Allah ya ƙara matsatowa lahirin abun nan duniya sannan ya kusanci wuta sannan ya zaɓi wutar yake so ya za mu rinka sa wuta a cikinmu da kanmu duk ko innan sai Allah ya tambaye mu ranar tashin alkiyama fatarka ta jinu da haram fatarka ta yi mulmulke haske da haram yanzu abin da muke so kenan haka gaskiya ranar tashin alkiyama akwai abun mamaki idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin dawainiyar da yake Allah tabaraka wataala yana ce masa walaula fadlullahi alayka to ne yana cewa wa kana fadlullahi alayka azima mu ko mu zo mu wayi gari me maka mu dosani wannan hasken sai muka zo muka ce a mu yan dabara ne zamanin dabara zamanin na hayaniya zamanin tara kudi zamanin yin kaza sai na gina ko ta halin gaga sai na hau ko ta halin gaga sai na sa ko ta halin gaga sai na ci kaza ko ta halin gaga duk wannan ba shine ba in talauci ne an yi kafin kai annabawan Allah sun sha wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ta Aisha radiyallahu ta'ala na take cewa muna ganin jinjirin wata mu sake ganin jinjirin wata mu sake ganin jinjirin wata ba abun da muke ci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa al-aswadan wama al-aswadan menene aswadani tace at-tamr wal-ma sai ruwa da dibino kawai shi ake ci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kaza babu zabuwa babu agwagwa babu talotalo babu dawisu babu abubuwan da mu ake ci a yanzu babu magana a su ko kuma inda wurin nan babu dankali babu kosai babu wane duk wannan babu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mata illa al-aswadan a ci dibino ba wai a ci dibino har a koshi bane ba a ci ne kawai don yayi magance abun nan wata uku za a yi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin wannan akwai wanda wata uku a gidansa a cikin mun nan ba a yi abinci ba to amma duk da haka sai mun saci kudin mutane mu ji daɗi wani fa idan ya yiwo handama a shagon babansa ko a shagon mai gidansa abinda zai yi kawai shine ya je ya sayi yadi a ɗinka masa yanzu a ɗinka yadi da kudin haramu ka je kawai kudin da ba naka ba kawai ka ɗinka yadi wani idan ya ɗauko TV zai tsaya waje a jiya ɗaki yana kallo TV da kudin haramu wani idan ya ɗebo kuɗi a inda ya ɗebo mota yake tsaya ya dinga mota da kudin haramu wannan wani irin rayuwa ne wai me muke tunani motar da take iya hatsari da mutum sai an ciro shi da kyar kawai a jiya bunne kuma da kudin haramu don haka mu maida hankali mu gyara ayyuka mu zamanto mutanen kwarai musulman kwarai Allah tabaraka wataala ya taimake mu insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya in muna raye wallahu ta'ala a'lam
daga cikin tamboyi da suka sauwaka akwai wani bawan Allah da ya yi tambaya jiya mana ya yi magana a kan yadda aiki lauya ya kamata a gudanar da shi a tsari bisa na addini wani bawan Allah ya yi tambaya kan cewa menene hukuncin lauyan da za a bashi aiki a kan ya kare wani amma kuma a biya shi ma'ana yana tambaya kan ya halatta a biya lauya domin ya yi aiki domin kare mai gaskiya sai wannan kuma yake cewa malam munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya kira su sahabbai
bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kore masa iya bayani ko kuma ya karanta a ka'idodi na shari'a waɗanda suke ya san su wani bai san su ba ko kuma ya iya bayani wani bai iya bayani ba ko kuma wani ba zai iya tsayawa a gaban jama'a ko a gaban hukuma ya yi bayani ba ko alhali yana da gaskiya to wanda ya san yake da wannan haƙƙin in wannan mutum ya zo hunsa ya tabbatar cewa lallai wannan mutum yana da gaskiya so kawai ake a dalle masa haƙƙinsa ko a zalunce shi ko a cince shi ko a yi wani abu to ya halatta gare shi ya ba shi kariya ta hanyar tsayawa ya yi bayani a madadinsa ko ya yi masa kyauta ko kuma ya yi masa da mutum ya biya shi ya halatta malamai sun ce ya halatta zai iya biyansa don ya tsaya ya yi bayani a madadinsa wannan ya halatta malamai sun tabbatar da wannan wallahu ta'ala a'lam sannan munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su munafikai ne ba a kiran su sahabbai kai tsaye suna tare da annabi ne sallallahu alaihi wasallam domin sahabi shine wanda yake ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana musulmi sannan ya gobarmaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya mutu yana musulmi wannan shine sahabi
musulmi ciki da waje. Amma su kafirai abin su munafukai, Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da nassoti na Al-Qur'ani cewa su ƴan wuta ne, kuma sannan su sun koyi kafirci, don haka Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da matsayinsu ma na kafirci a gurare da yawa. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna aqwam qa'ibatin minkum yu'adhib qa'ibatan bi annahum kanu mujrimin, da makamanta haka. Don haka munafukai hukuncin su hukuncin kafirci. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ce abun da yasa bai yaƙi munafukai ba, saboda in ya yaƙe su to kafirai za su ce da kuma sauran shubuha za ta shiga cikin zukatan mutane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaƙan sahabbansa, don ba su san munafurci ce ba, kullum ana ganin sa tare da su, kuma sai ya zo yana kashe su, to za su ce ya zo yana kashe sahabbansa. Wannan shi ne abun da ya hana ya yaƙi munafukai. Don haka munafukai su ba sahabbai ba ne, amma suna cikin sahabbai, kamar da Abdullahi bin Ubay ibn Salul da makamantansa wanda su ne munafukai ne zahiri. Wa'innan sunansu munafukai, amma kullum suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam don kawai biyan bukata ta su ta addini, ko don ya zamanto sun biya bukata din ta hanyar sun samu kariya ba za a yaƙe su ba, sannan kuma sun gina kafirci, saboda suna zuwa su yi mitin da waɗanda suke kafirai, amma su ba sahabbai ba ne, sai dai suna cikin sahabbai. Don haka duk wanda nassi ya bayyana ko ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta gurin Huzaifa al-Yamani sahib sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa munafiki gaba ɗayan shi, to irinsa in yi bayani wani munafiki ne to wani ba sahabi ba ne, saboda haka suna cikin munafiki. Wallahu ta'ala a'lam.
Sai mai tambaya na gaba yake cewa yace mallan jiya ka ce shan fitole haramu ne, yace to tambayan da nake da shi a nan shi ne akwai hadisin da ban san ingancinsa ba, amma yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abu mai bugarwa idan an sha da yawan shi to kaɗan ɗin shi haramu ne, to malami ne ne mafita. Sai wannan kuma yake cewa yana da abokin wanda suke zaune a aiki ɗaya, ya ce idan suka zo makaranta sai wata biyu yana sallan kasaru, ya ce malam menene matsayin wannan sallah?
Tattalin a masu amfani da shi an sa shi a cikin maganin mura, wanda za ka ga ana shansa musamman ko tari ko mura ko makamancinsu. In likita ya ce a matsayin wannan na magani, a matsayin tattalin magani ya rubuta wa mutum, kuma ya ce ga iya lokacin da zai ɗauka cewa ya ɗau da safe ya sha, ko da rana ya sha, ko da daddare ya sha, ko kuma kawai zai sha sau ɗaya ne da daddare da makamantansu, magani ne wanda sinadarin da aka haɗa shi da shi ko yana iya sa bacci ko makamantan haka, masana lafiya sun tabbatar an yi shi ne a matsayin magani, amma sinadaransa suna iya sa mutum ya yi bacci, kuma likitocin sun yadda a sha shi lokaci kaza, iya gwargwado kaza, wannan ya halatta ya amfani da shi, domin an yi shi ne a matsayin magani ba mun ci ba ne. Amma wanda muka yi magana ce jiya ban ce totalin haramun ba ne, farkon abin da ya fara cewa ya ce jiya ka ce totalin haramun, dama in jama'a sun haɗu, mu dama yawanci in dai kana zama a zaman jama'a, shi yasa akwai wani mutum wasu yana mamaki yadda za ka tsaya kawai kai ta surutu a gaban jama'a, to ai kawai wannan abu ne wanda kana fassara abin da ya tsawaka, don ka duk abin da ya taso bi ni lai ka ala Allah shi ke karewa, amma dama su kuma su gona a gaban ka kowa da irin basirarsa, kowa da irin yadda yake ɗaukar magana ne, za ka gama bayani amma wani kawai da ya fi can, shi yasa wani sa'i wasu misalan ba sai ka yi su ba, wani misalin idan ka yi shi wani kawai sai ka saba shi, saboda ka zama murna shi gaba ɗaya, sai yace kawai ka zama ashe kaza da kaza ka ce kaza da, amma in ya zo ma bayani sai ka yi kawai ba ma abun da ka faɗa ba, to jama'a da yawa sun haɗa da mutum to dama kawai yana magana ne, sai dai kawai ana so abu ne mutane su kyautata zato ga mutum a ganin su suna ga wani yadda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara nauyi ya sa yake magana a gaban muna da kawai ba zai karya ba, ko muna ga kawai ba zai kaza ba, su suna zato sai ran da karya ta bayyana to zan tsaya a abun nan, ko kuma ran da wani abu ya bayyana Allah zai kiyaye, to idan mutane suka taru kamar haka yadda basira suke, to daga zaran ka faɗi kaza to wani kawai zai ɗauke ta kaza ne.
yana tafiya da sai an ce kaza haramun yanzu kaga da bakin sa kuma aiko ne shi kawai a tunanin sa jiya na ce totalin haramun ni kuma jiya ban ce totalin haramun ba yawa daga an san ka da farko shine jiya ban ce totalin haramun ba na biyu kuma shine bayanin da muka yi sannan na uku kuma muka ce wanda suka sha totalin yawa don su da manufar su wannan ya zama hukuncin jiya daga koda ruwa ne wanda aka diga masa wani abu igo kawai sai sirka shi wannan abu in an sha shi da yawa zai iya zama ya tafiyar da hankalin mutum to shi kenan daga wannan lokacin da wannan ruwan da aka diga masa wani abu to shansa da yawa da zai tafiyar da wani abu ya haramta da mutum daga shan sotolin in an tabbatar kamar yadda an tabbatar wasu matasa sukan sha shi mutum da ya aka ce akwai wanda ya ce abunan sai da aka yi doka na a daina ganin sa ma a cikin shagunan sai da magani da shi da kwakwale a daina ganin su ma a abunan wannan lean family din da yana da tsammani ko dukan su ne ko wallahu a'lam masana maganin da su suka sani to idan aka zo a abunan a daina ganin saboda kawai ya ce mutum zai tsaya sai tsaye kamar kwalba biyar in ya tashi ka dare a cokali likitoci suke cewa a da ko kuma a kan saman marfin maganin ma akan sa shi ne ma sai an masa wani awo a sa wani dan alaman ko kibiya iya nan ne shi ne kaza a samaka abunan adadin yawan abu amma duk da haka sun suka zo kwalbar kawai in aka bare ta sai a sa ta baki kawai sai ta kare sai a ɗauko ta da yadda ita ita ma haka wannan haramun ya jajiya ne kawai wanda ya haka ya jajiya ne amma totalin ba mu ce totalin haramun ba amma wanda yi wannan abu kawai ya sha kuma idan wani zaki iya yin sa sai sha idan wani zaki iya sa wannan shi ne abin da aka faɗa jiya wallahu ta'ala a yawa wannan ya ce yana yin kasar wata guda ko dan makaranta ya abu nan ko wata biyu misali idan ya zo makaranta ko ya tafi makaranta daga garin su ya bar garin su in ya daina makaranta sai zama gaba ya tsaye sallar sa kasar wuce wannan akwai sashin malamai sun tafi akan haka cewa haka ne ya kamata mutum ya yi sashin malamai sun tafi akan haka daga cikin na baya bayan na a cikin malamai sun tafi akan haka Sheikh Muhammad bin Salim al-Utsaimin shi ina zaune ma yayi wannan fatawan ya tabbatar da haka ina zaune ya tabbatar da haka eh saboda haka wannan sashin malamai sun tafi akan haka amma jumhurin malamai mafiya yawan malamai tun daga magabata har zuwa na yanzu mafiya yawan sun tafi kan cewa kasuru shine in mutum ya je bakunta in ya kwana hudu suka ce ijtihadin da Imam Malik yayi rahimahullahu ta'ala da cewa in mutum ya yi kwana hudu a gari shikenan ya fita daga bakunta suka ce wannan shi ya karfi wannan da yawa daga cikin malamai su ma muna zaune a gaban su kamar Sheikh Muhammad al-Muftar shi ma na zaune a gaban sa ya faɗi haka saboda haka ni a yadda na fi auna abu inda ni malami ni na fi daukan cewa abu ne in an yi kwana hudu kawai shi kenan sai a daina yin kasu amma in ka ga mutum yana yi to wata kila ya yi kafa hujja da wancan magana ne lalle malamai sashin malamai sun tafi akan haka akwai hadisi ne Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala wanda suke kafa hujja da shi kuma a ingantaccen hadisi ne kuma ya tabbata saboda haka malamai suna da wannan kauli din sannan kuma wannan kauli din akwai amma wannan kauli na in an kwana hudu sai a cigaba da cika sallah shi ya fi shahara kuma shi ne mafi dubin malamai suke kansa kuma shi ne suke fatawa da shi mu ma duka a nan muke cikin karkashin tutar malamai ne na wannan bangaren kenan amma can ma malamai ne kamar da nabi Muhammad Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sannan abunan in mutum kuma ya zo gari zai tafi amma bukatar sa sai ta rike shi ya zo karɓar ko bashin sa ko wani abun sa ko kuma wani abu da aka yi masa alƙawari shi kenan yana zuwa akan cewa yau za a bashi ya koma da ya zo ya ci gaba da zama aka ce sai gobe gobe ta kare aka ce sai litinin litinin ta zo aka ce sai gobe to wannan ja zai wata biyar ma ko a gurin Imam Malik rahimahullahu ta'ala shi wannan kullu kafiru zai to da jazan an bashi zai tuya to shi kawai abin da ya zai da shi shine wannan kula da ka allake da ita to shi ba zai zama dan gari ba kullun kawai a ba koyi to wannan suka ce ko wata nawa wannan kashi jima'a shi kam zai abu nan zai ci gaba da cika sallah abu nan yi kasuru ne wallahu ta'ala a'lam na
kai tambayoyi a ko Imam Allah ya aiko da wata takarda mun san din da yake miki ba ko malam zai fahimci mai ba Allah zai yi ya ce Allah ya kara malam takwa yace malam me yasa duk karshen ayoyin suratul nisaa sun kare ta fasaha biyu wato fasaha ɗaya kenan sai addu'o'i a wanda Allah ya kawo saka da cewa yana roƙo malam da yan uwan musulmai sai ya ce addu'a yana da ƴaƴa mata Allah ya ba su mazaje a gari akwai wani bawan Allah kuma ya ce ya gama karatun digiri kuma yana neman aiki yana roƙon malam da yan uwan musulmai su taya shi da addu'a Allah ya tabbatar da ni shi da aiki mafi alkhairi sai wannan kuma yake cewa yana roƙon malam da yan uwan musulmai su taya su addu'a ɗalibai ne daga SDE Kogi Federal College of Education cewa za su yi jarabawan ƙarshe suna roƙon malam da yan uwan musulmai su taya su addu'a daga ƙarshe kuma wani bawan Allah yake yana roƙon malam da yan uwan musulmai su taya shi addu'a Allah ya saka masa mafi alkhairi a kan abin da yake nema amma bai ambato abu ba. Assalamu alaikum.
Ayoyin suratul nisa yana daga cikin mu'jizar alqur'ani da kuma tabbatar da fasaha irin ta alqur'ani kuma tabbatar da balagha irin ta alqur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su da irin wannan sifa ne, ba za ka samu a irin maganar larabci su jera ayoyi masu yawan suratul nisa kuma suna magana akan abubuwa daki-daki sannan su rinka ba da irin wannan sifar ba, za ka ya gajiyar da laraba. Su da kansu kawai in sun kalli wannan yana gurbewa a tsari na alqur'ani. Kamar misali in ka duba surori da yawa irin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kamar ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan ash-shams irin wannan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana kawo su da irin sajadi da makamantansu wanda suke tabbatar da buwayar Allah tabaraka wa ta'ala kuma cewa lalle alqur'ani maganar Allah ce ba maganar mutum bane kuma ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ba. Sannan wanda dukkan ƴan uwa musulmai da suke neman addu'o'i ƴan uwa su taya su da addu'o'i muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu da wanda ya turo yana da ƴaƴa mata abuna yana buƙatan Allah ya azurta su da mazaje na kwari na ji wasu ƴan yini ba su sun ce na hadisu ko yawanci ba inda in university ke cewa na'am yawanci saboda haka idan mutum ya san yana ga alaman akwai dan kwarai ko kuma dan subyanu suka gani sai su abu nan gaskiya don in Allah tabaraka wa ta'ala aka yi addu'a nan aka yi sa'a kuma ya abu nan ya kara hadawa da alkhairi malam shiga su saboda haka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da alkhairi Allah ya ba wa ƴaƴan da zuriya abu nan cikin mazaje na kwarai. Allah tabaraka wa ta'ala mata waɗanda suke buƙatan aure dukansu a ko'ina suke Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su maza na kwarai. Maza wanda suke buƙatan aure a ko'ina suke Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mata na kwarai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu nutsuwa da ikon aiki da alƙur'ani mai girma. Allah ya ba mu ikon jinta sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan waɗanda suke marasa lafiya ko wani cututtuka suke damunsu Allah ya ba su lafiya. Waɗanda suke mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana lafiya ya ba mu ikon aiki da abin da ya ba mu na lafiya ne. Waɗanda suka rasu Allah tabaraka wa ta'ala ya ga su ya gafarta musu. Waɗanda suke iyayenmu Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu. Iyayenmu Allah ya san suna daga cikin wanda Allah ya yanta su a wannan wata mai albarka. Kuma a wannan ranaku da Allah yake yanta bayan da Allah ya sa iyayenmu suna daga cikin wanda aka yanta. Allah ya fara hamu cikin kaburansu. Wanda suke raye daga cikin iyaye Allah tabaraka wa ta'ala ya sa in mutuwar su ko ta su ta zuwa Allah ta mutu cikin imani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wannan addu'a ta mu Allah ya sa addu'a ce mai albarka. In mun tashi Allah ya kame mu daga safa mata. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ما كفنت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعفك من النار. اللهم ارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.